من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم الاثنين شهر رمضان bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1447 wanda yayi daidai da 23 ga watan 2 shekara ta 2026 wannan shine majalisin mu na shida a cikin majalis na tafsirin alqur'ani mai girma na wannan wata na Ramadan mai albarka wanda muke karatu a cikin suratul baqara sannan darasin da ya gabata muna kan aya ta 83 a cikin wannan sura har ila yau dai zamu sake tashi daga kan wannan aya ta 83
a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون
نعم muna kan bayani dangane da abin da ya shafi waɗannan gabobi da suke cikin wannan aya mai albarka mun ji cewa Allah madaukakin sarki yana lissafa irin ni'imomi da ya yi ma bani Isra'il a cikin wannan ayar babban ni'ima a ciki shine an nuna musu hanyar da za ta kai su zuwa ga aljanna ayyukan da idan sun yi za su samu rahamar Allah subhanahu wa ta'ala amma kuma a ƙarshe suka kangare ma wannan ni'imar suka butulce suka kama wata hanya daban mun ji cewa abubuwa ne guda 8 Allah madaukakin sarki yayi alƙawari da su dangane da aiwatar da waɗannan abubuwa mun ji abu na farko shine Allah ta'buduna illallah kadaita Allah da bauta sannan mun ji abu na biyu wanda shi ne kyautata wa marayu wanda shi ma akafi ne akan wabil walidaini ihsanan da aka su ma an yi umarni da a kyautata ma marayu kamar yadda aka yi umarni da a kyautata ma iyaye kamar yadda aka yi umarni da a kyautata ma 'yan uwa yatama jam'i ne na yatim abinda ake nufi da al-yatim a larabci ana fassara shi a ce maraya da Hausa amma ma'anar yatim ko ma'anar maraya shine mutumin da mahaifi ya rasa mahaifi ko kuma ya rasa mahaifa gaba daya uwa da uba ko kuma a'a ya rasa mahaifi kawai har zuwa lokacin da zai balaga to wannan shine ake cewa maraya da kamar sunan maraici yana daukewa daga kan mutum daga lokacin da ya kai matakin balaga amma waɗansu malamai suna rabawa su ce maraya namiji kenan amma marainiya mace ita ce wanda ta rasa uwa iyaye biyu ko kuma ta rasa uba har zuwa lokacin da ta yi aure ba zuwa lokacin da ta balaga ba zai iya yiwuwa ta yi aure kafin ta balaga zai iya yiwuwa kuma ta balaga ta yi shekaru kafin ta yi aure suka ce tana tashi daga marainiya ne har zuwa lokacin da ta yi aure to wannan shine maganganu dangane da abin da ake nufi da maraya amma magana wadda take mafi inganci maraya da namiji da mace duka daya ne duk wanda ya kai matakin balaga kuma ya fita daga cikin sunan maraici a cikin al'umma sawa'un namiji ne ko mace ta yi aure ko ba ta yi aure ba matukar dai ta kai matakin balaga to yanzu ba maraya ba marainiya bace haka kuma shi ma namiji in ya kai matakin balaga ba maraya bane saboda hadisin da al-Imam Abu Dawud ya rawaito hadisi ne wanda yake hasan wanda al-Imam an-Nawawi a cikin Riyadus Salihin ya ce hadisi ne hasan haka kuma Imam Suyuti ya hassana hadisin Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani ya inganta shi cewa hadisi ne sahihi banza Allah yake cewa la yutma ba'da al-ihtilam babu maraici bayan balaga ana mutun ya kai matakin balaga to shikenan ya fita daga cikin jirin marayu haka kuma al-Imam at-Tabarani ya fitar da hadisi a cikin al-Mu'jam al-Kabir daga Hanzara al-Hanafi radiyallahu an yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la yutma ba'da al-ihtilam ولا يتم على جارية إذا هي حاضت ولا يتم على جارية إذا هي حاضت وانا حديث ياها أدك بيم نمجي دمتي يتي باب مريتي نمجي اندي يكي حالم بلغا سننكم باب مريتي أمتي متكر دي تفارع الآدة معنى لوكة بلغا شيني لوكة فتادغا هكنت مريتي فتادغا sunan maraici a cikin mutane amma abin da ya shafi hukuncin maraici fa don maraya yana da hukunta hukunci wannan hukuncin maraici ba shi ake magana ba a sunan maraici ne ake magana anan sunan maraya amma hukuncin maraici shi kuma zai iya yiwa mutum ya zama ya har ya girma hukuncin maraici bai fita daga kanshi ba bai kai hankalin da za a iya miƙa mai dukiyar shi ba bai yi wayan da zai iya tasarrufi da al'amuran shi ba to wannan hukuncin maraici yana nan a kan shi da haka za a ci gaba da tafiya wannan shine zai je da maganar Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ba lokacin da daya daga cikin Khawarij Najd ibn Amir al-Hanafi ya turo mai da tambayoyi da yawa daga cikin tambayoyin akwai tambayar cewa yaushe ne mutum zai fita daga maraici sai Abdullahi dan Abbas yake cewa mutum yana iya zama a cikin halin hukuncin maraici ko da gemu ya cika fuskar shi ba zai iya tasarrufi ma kanshi da abin da ya dace ba ko ba zai iya ma dukiyar shi tasarrufi da abin da ya dace ba da haka wancan Abdullahi dan Abbas yana magana akan matsayin hukunce-hukunce da aka dora na dukiyar maraya ne ba yana magana akan yaushe ne mutum zai fita daga maraya ba ba za a ce har tun da ai an ce har mutum yana yin gemu bai kai matsayin maraya ba a zo a ce ana raba abu na marayu a dauko wani kaso da gemu ya zo ya ce shi ma duk yana cikin marayu haka idan mutum ya balaga ya fita daga jirin abin da ya shafi marayu ya shiga wata mas'alar daban wannan asar din na Abdullahi dan Abbas Imam Muslim ya fitar da shi a cikin as-sahih daga anan Allah ya yi umarni da cewa a kyautata ma marayu shi kuma maraya abinda ake yi na kyautata ma marayu yana zagayawa ne zuwa ga wasu abubuwa muhimmai wanda Allah ya ishara akan su a cikin alam nashra laka sadrak ya faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da cewa alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna wannan sune abubuwa guda uku Allah ya ce ma manzon Allah shin Allah ba ya same ka kana maraya ba fa'awa ka sai ya baka masauki yana abu na farko da ake bukata ga maraya shine a samar mai mazauni a samar mai matabbaci da zai zama yana da inda zai iya zama ya rayu sawa'un gida ne na zama sawa'un haya ne za a kama musu sawa'un wani wuri ne za a ba su a cikin gida su zauna to wannan yana daga cikin bukatu na farko na maraya shine sama mai wurin zama alam yajidka yatiman fa'awa ya zama an karbe shi a cikin mutane an yi iwa'in shi an ba shi mazauni kuma yana cikin al'umma yana rayuwa da su kamar yadda kowa yake rayuwa to wannan shine matakin farko sannan wajadaka dallan fahada Allah ya same ka baka da ilimi kuma ya shiryar da kai zuwa ga ilimi jama'a da ta bukatar maraya mafi mahimmanci shi ne ilimi bayan an samar mai da wurin zama da inda zai rayu to a samar mai kuma ilimi wanda zai gina rayuwarsa shi ne bayan wannan sai abin da ya shafi abubuwa na rayuwa abinci da abin sha da tufafi shine wajadaka a'ilan fa'aghna Allah ya ce ya same ka talaka sai ya wadatar da kai domin talaka dama abubuwan da suke ji gaban shi shine abinci da tufafi sai kuma me sai me bayan waɗannan ai an gama da wurin zama tun a farko da ilimi an gama da shi na'am kiyaye lafiyar shi a samu abinci da abin sha da tufafi da lafiya don aka samu waɗannan abubuwan an samu rayuwar maraya kenan suna cikin muhimman abubuwa da za a kyautata ma maraya da shi alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna shi yasa Sheikh Muhammad al-Amin al-Shankiti rahimahullahu ta'ala yake cewa idan mutum ya kalli ayoyi na al-Qur'ani gaba daya wanda suka zo suna magana akan maraya a cikin al-Qur'ani suna kewayawa ne dangane da wasu abubuwa guda uku abu na farko shine kokarin janyo ma marayar fa'ida jalbul maslaha jayo mai wani abu da zai bashi maslaha a rayuwa abu na biyu kuma shine tunkuɗe mai duk wani abu da yake mai cutarwa daful mazar kenan tunkuɗe mai cutarwa sannan abu bangare na uku shine abin da ya shafi mas'alar aure wannan abubuwan guda uku yace su ne magana akan maraya a ayoyin alqur'ani gaba daya take kewayawa a kan su yace an tsara su za su zama abubuwa biyar domin janyo mai fa'ida abu biyu ne yake magana akan shi a qur'ani ko dai fa'idar da za ta shafe shi shi a karan kanshi ko kuma fa'idar da za ta shafi dukiyar shi da aka bar mai. Haka kuma tunkuɗe mai cutarwa shi ma abu biyu ne, ko dai a tunkuɗe mai cutarwa akan abin da zai cutar da shi a karan kanshi, ko kuma a tunkuɗe mai cutarwa dangane da abin da zai cutar da dukiyar shi da aka bar mai. Wa'annan su ne abubuwa guda hudu. Na biyar kuma shine magana aure. Kuma kowanne akwai ayoyin Al-Qur'ani da yawa waɗanda suke magana akan wannan ɓangaren, daga cikin waɗannan ɓangarori guda biyar. Ɓangare na farko shine ɓangaren abin da ya shafi dukiyar maraya ɗin. A tsare mai dukiya. Allah ce ya haramta cin dukiyar, ya ce cin dukiyar ma wuta ne. Inna allazina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Wannan ɓangaren kare dukiyar su kenan. Sannan ɓangaren kare har ila yau daga cikin ɓangaren kare dukiyar su akwai faɗin Allah maɗaukakin sarki wa ta'ala وكان لامين يتيمين وكان كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة الله. هذا هو النبي موسى دا النبي خضر سنزو سنيا أيكين جار ونن كتنجر تمراي أنتري بوتي يرسو كان جلنسي يروشي. Sannan ƙari a kan wannan kuma ma a ƙarƙashin ginin akwai dukiyar da aka ɓoye musu, da aka gyara katangar saboda kada katangar ta faɗi, dukiyar ta fito, a zalimai su cuce su a ƙarar da dukiyar kafin su girma. Da aka sai Allah ya sa waɗannan annabawan guda biyu suka zo suka yi aiki domin tsare dukiyar maraya. Wannan duka yana daga cikin usulubin Al-Qur'ani na bayanin abin da ya shafi haƙƙin maraya. Sannan tsare shi shi a taran kanshi kada a cutar da shi. Allah ya ce fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Kada a rinka nuna ma maraya fin tsarfi, kada a rinka zaluntar shi, kada a rinka cutar da shi. Duka wannan yana cikin tsare shi rayuwar marayan bayan tsare dukiyar shi. Sannan kuma aka yi umarni da a kula da dukiyar, a haɓaka ta. In an bar ma mutum dukiyar marayu, ya yi ƙoƙarin yadda zai yi ya haɓaka dukiyar, ya tsare ta ya kula da ita har sai lokacin da ya cancanta a miƙa musu dukiyar, sannan a miƙa musu. Wabtalul yatama hatta idza balagun nika fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum. Duka wannan yana nuni akan tsare dukiyar su daga wani abu wanda zai cutar da dukiyar. Haka kuma an yi umarni da a kyautata musu da dukiyar, mana a ba su dukiyar saboda dukiyar su ta haɓaka. Wa yas'alunaka madha yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini wal aqrabina wal yatama. Allah ya ce duk abin da za ku ciyar ku yi taimako da shi na dukiya, to ku yi ma iyaye, ku yi ma makusanta, wal yatama, sannan kuma ku ciyar da dukiyar ku akan marayu. Duka wannan bayar da kulawa ne akan rayuwar marayu, kada a bar rayuwar ta gayyara da sauran nau'o'i daban-daban. Haka a babin aure, auren marayun da rashin aurensu, Allah ya ce wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa. In kuna jin tsoron marayun da aka ban muku, in kun aure su ba za ku iya kulawa da haƙƙin su na marayu ba, ba za ku iya kulawa da haƙƙin maraicin su ba, Allah ya ce fankihu ma qaba lakum, to ku je ku auri wasu daban, mata daban ba waɗannan ba, saboda kada ku aure su ku zalunce su a cikin dukiyarsu, kada ku aure su ku zalunce su a cikin haƙƙinsu, ku taɓa haƙƙin marayu. Sai aka ce a je a auri wasu matan daban, in ana jin tsoron ba za a yi adalci akan su waɗannan marayun ba. Duka wannan nunawa akan matakai da Al-Qur'ani yake bayani dangane da kulawa da haƙƙin marayu da kuma kare haƙƙin nasu. Daga an haɗa su da haƙƙin ƴan uwa da dangi, wanda marayun za su iya shiga cikin ƴan uwa da dangi a ciki. Duk wanda suna da ƴan uwa da dangi, wanda ƴan uwansu ne danginsu ne. Inda Allah ya rage wa bil walidaini ihsanan wa bil qurba, akula da makusanta za su shiga ciki ko ba za su shiga ba? Za su shiga ciki, amma duk da haka sai da Allah ya ware su daban. Bayan kulawa da za ka yi a matsayinsu na ƴan uwa umuman, to kuma suna buƙatar kulawa ta musamman a matsayinsu na marayu, ba wai na ƴan uwantakar kawai ba. Akwai haƙƙin ƴan uwantaka, sannan kuma akwai haƙƙin maraici da yake kansu. Amma duk da haka sai mun ba su sun tagayyara, sun tozarta a cikin al'umma. Ba mu ba su haƙƙin ƴan uwantakan ba, ba kuma mu iya ba su haƙƙin maraitakar da Allah ya umarce mu yi ba. Mun ƙi bin umarnin Allah akan kulawa da haƙƙin ƴan uwantaka, sannan kuma mun ƙi bin umarnin Allah akan kulawa da haƙƙin marayu. Shi yasa kamar yadda a can a haƙƙin ƴan uwa, in baka kula da shi ba za ka cutu a rayuwarka, haka kuma in ka kula da shi za ka amfani da shi a rayuwarka, to haka shi ma na marayun yake. In baka kula da haƙƙin marayu ba, duk al'ummar da basu kula da haƙƙin marayu ba, to wannan al'amarin sai ya shafi al'ummar gaba ɗaya, sai sun ɗanɗana wannan azabar a rayuwa kafin kuma haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala. Kullum ana ba da wannan misalin, yara da suke lalacewa a cikin al'umma, in ka kalle su kashi 80 ko 70 bisa 100 marayu ne. Kashi 80 ko 70 bisa 100 marayu ne, waɗanda suke zama lalatattu, waɗanda suke zama ƴan daba, waɗanda suke zama ƴan sare-sare a cikin mutane, galibinsu marayu ne. Ka duba kuma ka yi nazari a waɗanda kake rayuwa da su a inda kake. Kashe-kashen da ake yi na ta'addanci da daba, ka bibiyi waɗanda aka kashe a wannan harkar, za ka samu marayu ne aksarinsu. Ɗaiɗai ne waɗanda suke da iyayensu maza suna da rai. An kashe mutane a nan unguwar kawai a wannan harkokin na daba da sare-sare, sun kai mutum 13 daga 2012 zuwa yanzu. Amma waɗanda suke da iyaye a cikinsu, waɗanda aka kashe ɗin za ka ga ƙwayoyi ne a ciki, aksarinsu marayu ne. Me yasa haka yake faruwa, suka zama haka a cikin al'umma? Su ne suke hana mutane sakat a cikin anguwa da sace-sace da sare-sare da hare-hare a kan junansu, yaƙe-yaƙe da rashin zaman lafiya. Me yasa haka yake faruwa? Saboda ba a kula da haƙƙin marayu ba. Da an kula da haƙƙin marayun tun da wuri, da irin waɗannan abubuwan ba su faru a cikin al'umma ba. Da haka duk al'ummar da ta zauna ta naɗa hannunta a kan al'amarin marayu, to sai zaman lafiya ya gagaru wannan al'ummar. Wannan za ka gane dokokin Allah da Allah yake ba sawa, yake kafawa, ya ce a yi kaza a yi kaza. Duk wanda ya yi nisa da dokokin Allah, wanda zai fi kowa tuba, shi ne matakin farko. Naka tsarin Allah tsari ne wanda yake haifar da zamantakewa ta jin daɗi da kwanciyar hankali a cikin al'umma. In an bi shi komai zai gyaru, idan kuma an ajiye shi to komai zai lalace a cikin al'umma. Daga Allah madaukakin sarki ya kawo mana ayoyi daban-daban wanda suke nuna mana kulawa da wannan haƙƙin na waɗannan bayin Allah masu rauni a cikin al'umma wanda su ne marayu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi mana bayanai da yawa a cikin hadisai ingantattu wanda suke nuna falalar kulawa da marayu da maraya da darajar wanda yayi wannan aiki. Da cewa aiki ne daga cikin ayyuka wanda idan mutum yayi yana makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin aljanna. Kuma ga irin alkhairin da yake haifarwa a cikin mutane, ya kawar da ta'addanci a cikin su, ya kawar da ƙanna a cikin su, sannan kuma su samu aljanna ta ƙololuwa a wurin Allah idan sun yi. To wannan duka yana ƙarƙashin faɗin Allah madaukakin sarki wal yatama, ma'ana a kyautata ma marayu a cikin zamantakewa ta al'umma. Daga an sake keɓe maraya da ambato bayan kamar yadda na faɗa yana cikin ƴan uwa, saboda maraya ƙarami ne shi. A ƴan uwa zaka samu wani yana taimaka ma ƴan uwa, amma galibi waɗanda yake taimakawa ɗin yana da wani amfanuwa da yake amfanuwa da su, ko suna mai wani aiki, ko suna mai wata hidima, ko akwai abubuwan da suke mishi wanda zai iya amfanuwa da su. Amma maraya fa, maraya yaro ne ƙarami bai kai matakin balaga ba, galibi ba wani abu da za a amfana da shi. Shi yasa dole yana buƙatar a ware shi na musamman bayan ƴan uwa, a ambace shi da cewa shi ma yana da wani haƙƙi na musamman da ya kamata a kula da shi. Sai Allah madaukakin sarki ya ce wal masaki, bayan kyautata ma marayu da kulawa da haƙƙinsu, sai kuma kyautata ma miskinai da kuma kulawa da haƙƙin su miskinai ɗin. Akwai miskinai, akwai kuma fakirai. A nan an ambaci miskinai, ina aka bar fakirai kuma? Su ba su a cikin wannan ayar ko suna ciki? Akwai bambanci tsakanin miskini da fakiri. Miskini a wurin aksarin malaman lugha na Larabci suna cewa miskini shine yafi tsananin talauci da rashi fiye da fakiri. Ba da fakiri bai kai talaucin miskini ba, a wurin da yawa daga cikin malaman lugha al-arabiyya suka ce saboda sunan ma kawai al-miskini daga asalin ana cewa miskini ne saboda askanahu al-faqr, talaucin ya shige shi ya zauna a jikin shi, yasa ake ce mai al-miskini. Suka ce to wannan yana nuna yafi fakiri tsanani, yafi fakiri rashi, yafi fakiri talauci. Waɗansu kuma malamai suka ce a ai fakiri yafi miskini, yafi miskini talauci. Suka ce shi ma za a kalli sunan kanshi kamar yadda waɗancan suka kalli suna suka ce yafi, suka ce to shi ma a kalli sunan fakiri ɗin da ishtiqaqin sunan fakirin, daga ina aka ciro sunan al-faqiru? Suka ce an ciro shi ne daga faqaratu zahab, daga asalin ƙashin baya, daga spinal cord ɗin jikin mutum shine faqaratu zahar ko? To suka ce daga nan aka ciro shi, alaƙar ciro shi daga nan suka ce an ce mai fakiri ne kamar talauci ya balla mai kashin baya. Idan ka balla kashin bayan mutum zai akwai sauran motsi kuma babu, suka ce to ai daga nan aka samu alfakiru wanda talauci, saboda tsabar talauci kai ka ce an balla kashin bayan shi ne, ba wani motsi kuma da zai iya yi a rayuwa. Suka ce wannan yana nuna yafi miskin, yafi miskin talauci. Har suka kafa hujja da faɗin Allah maɗaukakin sarki, suka ce ba ku ji Allah ya ce wa amma safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahr, suka ce ai Allah ya ce jirgin ruwa na wani ta wasu miskinai ce, wasu miskinai ne suke wannan da jirgin ruwan ya amalu na filbahar suna aikin kwadago da shi a ruwa. Suka ce miskini kuma yana da jirgin ruwa, ai kenan bai kai fakiri talauci ba. Suka ce tunda har an kira miskini kuma an ce fakanat li masakina, jirgin ruwa kuma ta miskinai, suka ce to ai miskini yafi fakiri wadata, fakiri kuma yafi miskini talauci. To wannan shine maganganun da malamai suka yi dangane da wannan. Amma asali su waɗannan kalmomin suna daga cikin kalmomin da malamai suke ce musu idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a, kalmomi ne daban-daban, amma in aka ambaci ɗaya to su biyun duka a ma'anarsu ɗaya. Amma aka ambace su a tare a wuri ɗaya to kowanne zai ɗauki wata ma'ana daban. Suka ce to shine almiskin da alfaqir. In aka ce almiskin kawai aka yi shiru to faqiri ya shigo. In aka ce fuqara'u aka yi shiru to masakin zai shigo. To amma idan aka ce alfuqara'u wal masakin, to fuqara'u daban, masakin kuma daban, shine bambancinsu. Akwai irin waɗannan kalmomin da yawa a Larabci, kamar albirru wattaqwa, albirru wattaqwa. Da aka ce attaqwa ya shafi duka aikin ɗa'a, yin abin da Allah ya ce a yi da barin abin da Allah ya hana. To haka kuma albirru shi ma haka. To amma in sun haɗu a wuri ɗaya amma da an ce almasakin to almasakinu da alfuqara'u duka abu ɗaya ne, shine anan da aka kawo almasaki to fuqara'u ma su ma sun shiga ciki, babu bambanci tsakanin alfuqara'u da kuma almasakin a ƙarƙashin wannan ayar. An kawo mar'ayu, aka ambace su, sannan aka ambaci miskinai, saboda kamar yadda ya gabata a baya su ma marayu ƙananan yara ne, miskini kuma babba ne, zai iya yiwa zama babba, zai iya zama yaro. To shi kuma babba dama yana da wasu hanyoyin da zai iya neman ma kanshi mafita. Shi yasa aka fara gabatar da waɗanda ba za su iya neman makansu mafita ba, galibi su ne ƙananan yara waɗanda suke marayu. Da haka za mu ga irin tartibin da Allah yake yi a cikin wannan ayoyin na haƙƙoƙin. Daga sama ake ɗaukowa ana yin ƙasa, daga haƙƙin wannan sai haƙƙin wannan sai haƙƙin wannan. Bana haƙƙin marayu ya fi haƙƙin miskinai. Idan aka samu cin karo da tazaho, to ana gabatar da haƙƙin marayu ne kafin a gabatar da haƙƙin miskinai. To haka ake sakkowa a cikin jerin ayar. daka wal masakin, sannan bayan al masakin sai suwa, sai Allah ya ce wa qulu lin nasi husnan, wa qulu lin nasi husnan, sannan ku fada ma mutane kyakkyawar magana, ku fada ma mutane magana, magana mai kyau, shine ma'anar wa qulu, wa qulu lin nasi husnan. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala yana cewa abinda ayar take nufi, kallimuhum tayyiban walinu lahum janiban, in za ku yi magana ku yi musu magana mai daɗi, kyakkyawar magana, sannan kuma a wurin ɗabi'a da hali ku yi mu'amala da su da kyakkyawar ɗabi'a da kyakkyawan hali. Shine kallimuhum tayyiban walinu lahum janiban, ba a babin maganar kawai ba, hatta a maganar ka yi kyakkyawar magana, sannan a aikace a jikinka a ga kyakkyawar mu'amala da kyakkyawar sifa. Ba ka zo ka yi magana kawai mai kyau, amma a aikatan an kalli yanayinka za a ga wannan yanayin naka bai fassara irin waccan maganar da aka ce a aiwatar gare su ba. Wa qulu lin nasi husnan, ku fada ma mutane kyakkyawar magana. Waɗannan mutane ake magana a nan, mutane kala-kala ne, akwai muminai, mutanen kirki na ƙwarai, akwai fasikai, mutanen banza, akwai kafirai waɗanda ba musulmi ba. A nan Allah ya ce wa qulu lin nasi husnan, ku yi faɗa wa mutane kyakkyawar magana. Suwa ake nufi da a yi musu kyakkyawar magana a cikin mutane a wannan aya. Waɗansu malamai sun tafi aka cewa qulu nasi a nan ana magana a kan muminai, ana muminai ku faɗa musu kyakkyawar magana, ku yi magana da su mai kyau a dukkanin lokacin da za ku yi magana da masu imani. Waɗansu kuma suka ce a'a, wannan ayar am ce ta shafi dukkan mutane gaba ɗaya, kowa da kowa yana cikin wa qulu lin nasi husnan, bai taƙaita ga muminai ba, ko kuma waɗanda suke masu ɗa'a, ko kuma bai taƙaita ga waɗanda suke masu imani banda kafirai ba. Kowa in dai mutum ne shi, inda ya cancanta ya shiga cikin wa qulu lin nasi husnan, to a faɗa mai kyakkyawar magana. Shi ya sa waɗansu suka ce a magana a mutanen kai da za a yi ma magana, ayar amci, amma a maganar da ake nufi qulu lin nasi ita ƙaulin, suka ce ba ƙauli am ba ne, ana magana ne a kan wurin da'awa da al'amuru bil ma'aruf wan nahyu anil munkar. Al'amuru bil ma'aruf wan nahyu anil munkar, to shine wa qulu lin nasi husnan, in za ku yi wa'azi, in za ku yi da'awa, in za ku kira mutane zuwa ga aikin alkhairi, in za ku hana munanan ayyuka, to wa qulu lin nasi husnan, ku yi ma mutane kyakkyawar magana. Kamar yadda Allah ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana, suka ce sai zama shine ma'anar wa qulu lin nasi husna. Kenan waɗansu sun yi taksisin annas, suka ce ba dukan mutane ba muminai. Waɗansu kuma suka ce a'a, maganar ƙaulin ne ba duka ba, ana nufin kira na da'awa da umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki. Waɗansu malamai kuma suka ce a'a, duka am ne, kowace a mutane am ne, kowa ka faɗa mai kyakkyawan magana. Haka kuma maganar, kowace magana za ka yi da mutum, ka yi kyakkyawar magana ga mutum. Wannan shi ne abinda Fakhruddin Razi ya rawaito, ya naƙaltu daga al-Imamu Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn al-Baqir rahimahullahu ta'ala yace shine abin da shi ya rinjayar al-baqir yace ayar amce sunayen gaba daya ya shafi mutane duka wa qulu lin-nasi husnan sannan kuma ya shafi dukkan magana da zaka yi da mutane kai ma mutane kyakkyawar magana kuma ar-razi yace wannan qaulin huwa al-aqwa shine mafi kaukarfin maganganu a wannan aya a dauki mutane a matsayin kowa zaka yi magana da shi kai mai kyakkyawar magana sannan kuma duk maganar da zaka yi kowace iri ce ko ta wa'azi ce ko ta da'awa ce ko ta magana ce tsakaninka da mutum to kai ma mutum kyakkyawar magana kada kai mai mummunan magana wannan shine abinda ayar ta gane akan shi gaba daya ba za a takaice shi da wani bangare banda wani bangare ba yace idan ana magana akan cewa sai mai imani ne za a yi makyakkyawar magana
wa ai ba ku yi yadda Allah ya fara da tsaya a aula ba idan je wurin sai aula Allah yake ko kula da ku lallai la Allah ya tsara ku ga ku ya ku ku ji ku ta ba da shi ne ku shi akwai kabo da shi ne a wajen Allah ya tsara amma ba shi ne a cikin amai aula da shi
kada kautar magana kada ai mai magana mara kyau kada ai mai magana mara dadi yace to an ce ma fir'auna haka ba min babu aula kowa ma a ce fa qula lahu qawlan layyinan kowa ma a ce mai wa qulu lin-nasi hasanan ko wa qulu lin-nasi husnan ku fada ma mutane magana mai kyau mai dadi kyakkyawar magana duk kafircin mutum dai ba zai kai fir'auna ba duk fasikancin shi ba zai kai fir'auna ba naka duk da haka aka ce ai mai magana mai taushi mai sauki kuma suka je suka yi mai magana mai taushi mai sauki din duk da cewa magana ba ta yi amfani shi ba ba ta yi mai tasiri ba amma duk da haka bai sa sun mai sabanin kyakkyawar magana ba to ballantana tsakaninka da mumini dan uwanka ballantana tsakaninka da musulmi dan uwanka wanda kuke rayuwa a wuri daya kuke sallah tare da shi a wuri daya shi yafi cancantar buƙatar wa qulu lin-nasi husnan ka faɗa mai kyakkyawar magana a wurin mu'amalar ka da shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zama maganganin shi duka kyawawa ne Allah ce fa bima rahmatin min Allah لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك saboda rahamar Allah kake tausasa ma mutane a wurin mu'amala a wurin magana walau kunta faddan da ka zama mai kaushin magana mai magana mai zafi mai kausasa ma mutane a wurin magana ghalizal qalbi mai kaushin zuciya Allah yace lanfadu min haulika da duk sai sun watse daga wurinka da ba ka samu kowa ba kowa zai guje ka saboda baka iya magana ba baka iya lafazin bakinka ba duk abin da yazo ma zaka iya caba ma mutane magana da wanda ya dace ka fada ma kalma da wanda bai dace mai kai mai wannan usulubin ba zaka yi mai to wannan baya cikin wa qulu lin-nasi husnan kyautata magana yana daga cikin abin da Allah ya umarci al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi duk wanda zaka yi magana da shi to ka tsaya ka zabi lafazin da ya cancanta kai magana da wani kowa da irin matsayin shi da irin darajar shi da abin da ya kamata a mu'amalance shi da shi akwai wanda sama yake da kai kawai a shekaru amma dole yana buƙatar lafuzza na musamman wanda suka dace da shekarun shi ko da kai ne mai gidan shi ko da kai yake aiki a ƙarƙashin ka yaron gidanka ne ko yaron aikin ka ne ko ma'aikacin ka ne a ƙarƙashin ka ba kai irin kalmomin da ya kamata ka fuskance shi da shi a wurin magana saboda ladabin wa qulu lin-nasi wa qulu lin-nasi husnan wannan shine abinda Allah subhanahu wata'ala ya dauki alƙawari da shi da su bani Isra'il sannan alƙawari na gaba na nawa kenan
na bakwai
na'am
na bakwai
na bakwai wa aqimus sala ku tsayi da sallah wanda ya gabata a baya can a farkon sura alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa mimma razaqnahum yunfiqun min
jiddina yaqalu ya yi tsayi da sallah
mai da aka rawaito daga Abdullah dan Abbas ya ce wa tsayi da sallah shine itimamu ruku'i was sujud wat tilawa wal khushu wal iqbalu alaiha fiha shine mutum ya cika ruku'u a sallah in yazo yin sallah in yi ruku'u yayi ruku'u cikakke sannan in yi sujjada yayi sujjada cikakkiya sannan in yazo yana karatu a cikin sallar ya tsaya yayi tilawa mai kyau ingantacciya sannan kuma in yana tsaye a cikin aikin sallar gaba daya ya cika khushu'i ana ganin shi a ga wannan a gaban Allah yake sannan sai abu na gaba yace wal iqbalu alaiha fiha fuskantar sallar kai tsaye da zuciyarka a cikin sallar kada ka fita daga sallar ka tafi wani abu ana sallah tunaninka ya tafi wani wuri ya zama hankalinka da tunaninka yana kan sallar to wannan shine wa aqimus sala ku tsayi da sallah in ba wannan mutum yake yi ba za ce yusalli kenan ko yana sallah amma baya iqamis sala baya tsayi da sallah tsayi da sallah sai ka cika waɗannan abubuwan da aka lissafa wannan shine ma'anar tsayi wa aqimus sala sannan wa atu zakka ku bayar da zakka shine cikon na takwas din daga cikin alƙawura bayar da zakka wace irin zakka ce mun dai ji Allah ya faɗa mana ya wajabta musu zakka irin tamu ce ko ba irin tamu ba ce wannan Allah bai yi mana bayanin irin zakkar su ba to amma dai akwai zakka a cikin alƙawarin da Allah ya ɗauka da su cewa yadda aka umarce su tsayi da sallah haka aka umarce su wujuban su bayar da zakka na dukiyarsu sai zama waɗannan alƙawura guda takwas sun cika kenan alƙawura guda takwas sun cika da Allah ya ɗauka da bani Isra'il malamai suna cewa wannan ayar daga farkonta zuwa nan ta cika dukkanin abin da ya shafi ladibba na rayuwar mutum ta duniya da kuma ladibba na rayuwar lahira a ɓangare na farko daga farkon ayar zuwa nan kafin wa qulu linnasi husnan zuwa wal masaki ta yi magana akan kyautatawa a aikace daga kyautatawa ne na menene na aiki kyautata ma bautar Allah shi kadai aiki ne ibada ce da zaka yi sannan kyautata ma iyaye kyautata ma marayu kyautata ma ƴan uwa da dangi kyautata ma miskinai dukkan su ayyuka ne ake yi a aikace sai aka dawo babin magana kuma aka ce wa qulu linnasi husnan ku faɗa ma mutane kyakkyawar magana su a suka fi cancanta da a faɗa ma kyakkyawar magana a cikin mutane iyaye a yi musu kyakkyawar magana wa qulu linnasi husnan suna cikin matakin farko da za su fara shiga sannan bil qurba ƴan uwa da dangi suna biye a cikin wanda za su shiga cikin matakin farko akan wa qulu linnasi husnan sannan marayu su shigo wanda su ma suna cikin wanda su kowa ta nuna a faɗa musu kyakkyawar magana saboda ana lashe daga halin na marayu sannan musulmai su ma su shigo a yi musu magana mai kyau mabuƙaci kai mai kyakkyawar magana wa amma sa'ila fala tanhar wanda yazo yana bukata yana roko yana nema kada ka rinka daka mai tsawa haka Allah yake kada ka rinka kyare shi ka fada mai magana mai kyau in ba za ka bashi ba in ma za ka bashi ka bashi kuma ka fada mai magana mai kyau kima ya cancanta ya shiga wa qululin nasi husnan sannan sauran mutane gaba daya su ma su shigo wa qululin nasi husnan haka ana bukatar kyakkyawar magana ga mutane gaba daya ga aiki da ta'buduna Allah ta'buduna illa Allah wa la tushriku bihi shay'an sannan wa bil walidaini ihsana duka aiki ne sannan magana ma aka kawo ta ita ma ayi magana ne kyau wannan ya nuna dukkanin ko illa dibba na rayuwa na mutum wannan ayar ta game kowane bangare duk wanda kake mu'amala da su ba sa fita daga cikin waɗannan abubuwan da aka lissafa wadai mu'amala da zaka yi ta zama ta Allah ce ko mu'amala ta zama ta iyaye ko ta ƴan uwa da dangi ko ta marayu ko ta mabukata da kake rayuwa tare da su kowa akwai yadda aka bukaci kai mu'amala da shi kowa an ce ka kyautata mai ba wanda aka ce kada ka kyautata mai to ta ina aka samu musulmi kuma mara kyautatawa a rayuwa ta ina aka samu musulmi mara kirki a cikin al'umma ta ina za a samu mutum a ce wane bai da mutunci a cikin al'umma idan ya zama duka abinda kake kewaye da shi gaba daya Allah ya ce ka kyautata musu a aikace ka kyautata musu a magance to ina za a samu mara mutunci a cikin mutane sai wanda yayi watsi da karantarwa alqur'ani ya yadda zai rayu akan san ran shi da san zuciya to wannan shine zai yi abin da ya ga dama amma wanda zai bi abin da Allah ya ce ayi to wannan zai zauna cikin aminci a cikin mutane zai zauna lafiya da al'umma zai zauna lafiya da mutane na kusa da na nesa mabukata da waɗanda ba mabukata ba duka zai zauna lafiya da su domin idan yana da abin da zai bayar zai cire ya bayar idan babu kuma ba za a ji mummunan magana daga bakin shi ba za a ji kyakkyawar magana daga bakin shi daga kowa sai ya zauna lafiya kenan a cikin al'umma daga wa qululin nasi husnan wannan gabar tana da matukar muhimmanci a rayuwar mutum duk wata magana da zaka yi tana da matukar muhimmanci domin magana duk da zaka yi ta imari ta zama magana ce wanda ta shafi addini ko kuma wanda ta shafi rayuwa ɗayan biyu ne duk maganganun da musulmi zai yi ko dai magana ta shafi addini ko kuma magana ta zama ta shafi rayuwa idan ta shafi addini ko dai zama magana ce ga fasikai zai yi magana ne da fasikai yi kenan zai yi
aiki ya hana mutum sai a nan ne ake bukata a kai shi ana bukatar wa kuma ina ko ina da ya fice
hikmati wal mawqi hatta kike da shawar a mu'amala ake bukata ko kuma ya zama magana ta addini da zai yi kira ne zai yi ga kafirai su ma din sun shiga cikin wa qululin nasi husnan suma sun shiga cikin ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana ba inda kyakkyawar magana ba za ta shigo ba to haka kuma idan maganar ta shafi al'amari ne na duniya duk wata magana da za ka yi ta duniya in dai akwai hanyar da kyakkyawar magana za ta isar da wannan sakon to babu wani mutum wanda yake mai hankali wanda bai yadda da cewa yin amfani da kyakkyawar magana shine yafi ba duk abin da za ka iya faɗa to ka faɗi mai kyau sai ya fi amfani da ka faɗi mummunan magana ke sa masu iya magana suke cewa abinda arziki bai bayar ba tsiya ba ta bayarwa. Duk abinda kyakkyawar magana ba ta bayar iya bayar da shi ba, to mummunar magana ba za ta iya bayar da shi ba. Haka mutum ya yi bakin shi sabo da faɗan kyawawan magana da mu'amala da mutane da kyawawan mu'amala, sai zama ya yi ɗa'a ga Allah kuma ya samu lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin shi na ibada yake yi ma Allah a duk mu'amalan shi da kuma dukkanin maganganun shi. Sai Allah ya ce summa tawallaytum, bayan an ɗauki wannan alƙawarin an tabbatar da cewa ga abinda Allah yake buƙata gare ku kuma kun yadda kun amsa wannan alƙawarin, Allah ce summa tawallaytum, sannan sai kuka juya baya. Min ba'di zalika, kuka bar wancan alƙawarin da aka yi da Allah, kuka yi watsi da shi. Duk waɗannan ɗabi'un da Allah ya umarce ku ku yi aiki da su, kuka ƙi yin aiki da su. Kina yanda ba a samun su, yanda bani Isra'ila suka yi watsi da wancan alƙawarin na Allah, to haka duk wanda ya faɗa cikin irin wannan halayen baya tabbata waɗannan al'amuran, to shi ma ya faɗa cikin summa tawallaytum irin na bani Isra'il. Ya sifanci da sifa ta Yahudawa, ya watsar da alƙawarin Allah. Da haka Allah ya ce summa tawallaytum illa qalilan minkum, sai ɗan kaɗan a cikinku aka samu waɗanda ba su yi watsi da wancan alƙawarin na Allah ba, wanda suka ci gaba da zama a kan aiki da waɗannan alƙawuran guda takwas na Allah. ‘Yan kaɗan shi ne illa qalilan minkum wa antum mu'ridun, kuma ku kuna masu kau da kai dangane da wannan abubuwan, ba kwa jin komai a matsayin kun yi watsi da alƙawarin Allah, ba kwa damuwa da cewa an yi watsi da al'amarin Allah. Kun yi watsi da al'amarin Allah amma ba ku damu ba, shi ne wa antum mu'ridun. A nan da al-i'rab da kuma at-tawalli an kawo lafazi guda biyu, summa tawallaytum sannan wa antum mu'ridun, wanda kuma da yawa daga cikin malaman lugha suna cewa da al-i'rab da at-tawalli duka abu ɗaya ne.
Dede waɗansu sarari suna hukumar da tsari da cewa a tawalli cewa
summa tawallaytum da aka ce a ayar,
suka ce a tawalli yana zuwa a
jiki da jiki, ka juya ma abu baya da jikinka, shi ne a tawalli. Al-i'rad kuma ana yin shi ne da zuciya, ka kau da zuciyarka daga abu ba ka damu da shi ba, ko da a gabanka yake, ko da kana kallon shi, kamar yadda da yawa ake yi ma Al-Qur'ani, ga Qur'anin a gidan kowa ga shi a ajiye, amma gaba ɗaya zuciyar mutane ba ta kan shi, ba a damu da shi ba, to wannan i'rab ne, wannan shi ne ake ce ma i'rab. At-tawalli kuma shi ne ka juya ma abu baya ba ma ka fuskantar inda wannan abin yake, wannan shi ne tawalli. Da haka Allah ya sifanta su da waɗannan sifofin guda biyu, tawallaytum kuka juya baya, kuka yi watsi da wannan alƙawarin ba ma kwa fuskantar shi baya gabanku, wa antum mu'riduna kuka yi i'rabi, mana zuciyarku ma kwata-kwata ba ta hararo cewa kun ɗauki wani alƙawari tsakaninku da Allah, shi ne wa antum mu'ridun. Shi ya sa a nan malaman tafsiri suka yi saɓani akan to wannan ƙarshen ayar summa tawallaytum da suwa ake magana, domin can farkon ayar wa idh akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah, kada ku bauta ma kowa sai Allah, da suwa ake magana, ana magana da can bani isra'ila na farko mutanen annabi Musa. Da aka zo ƙarshen ayar kuma aka ce summa tawallaytum, sannan sai kuka juya baya, shin su ɗin wa'yancan ake magana da su, ko ko waɗannan da manzon Allah yake tare da su ake saukar da Ƙur'ani, Yahudawan da suke Madina su su ake magana da cewa sun bata wallaitum sannan kuma kuka juya baya kuka ƙi imani kamar yanda iyayenku da kakanninku a can aka suka warware wannan alƙawarin kuma haka yanzu Allah ya yi alƙawari da ku za a aiko annabi da sifar shi da komai a At-Taura amma kuka juya baya kuka ƙi karɓan shi mana kun gaji iyayenku da kakanninku wanda suka warware alƙawarin Allah da waɗannan abubuwan guda takwas ku kuma kuma kuka juya baya kuka warware alƙawarin Allah dangane da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗansu malamai suka ce wannan shine abin da ake nufi waɗansu kuma suka ce a'a ayar gaba daya tana magana ne akan waɗancan din yanda ta taho akan can haka har ta ƙare akan waɗancan amma dai waɗannan su ma sun shiga ciki bana Allah ya dauki alƙawari da ku akan waɗannan abubuwan guda takwas thumma tawallaytum kuka juya baya kuka ƙi illa qalilan minkum sai ɗan kaɗan daga cikinku wa antum mu'riduna kuma kuna masu kau da kai ba ku damu da wannan alƙawarin ba suka ce su ake nufi waɗancan ɗin bana bai kamata a raba siyakin ayar ba tunda ayar ta taho akan siyakin waɗansu mutane ne na musamman to a kai ta har ƙarshe a kansu ɗin shine ya fi dacewa da ƙa'idar tafsirin alƙur'ani waɗansu kuma malamai suka raba suka ce thumma tawallaytum illa qalilan minkum ana nufin su waɗancan ɗin sai aka yi magana da waɗannan na zamanin manzon Allah aka ce wa antum mu'riduna ku kuma ga ku kuma kuna kau da kai ba ku mai da hankali akan alƙawarin sai zama sun wanda illa qalilan minkum wa antum mu'ridun su da ake magana a kan su din duk abin da ya kawo wannan maganar da take wa su ne ko waɗannan din ne saboda Allah ya canza usulubin magana a wurin a can a baya ana magana ne da waɗansu mutane da ba sa nan ana ba da labarin su Allah ta'buduna illa Allah kada ku bauta ma kowa sai Allah wa bil walidaini ihsanan wa kaza wa kaza kaman ana magana ana hikaito maganar da Allah yake yi da waɗancan bani Isra'il din ne ana zuwa nan kuma sai aka yi iltifat abinda ake ce ma al-iltifat a ilmin balaga ana magana akan wani usulubi sai a juya a koma wani usulubi yanzu da ana ba da labarin wasu ne sai kawai aka ce thumma tawallaytum sannan sai kuka juya baya aka dawo ana magana akan waɗanda ake kai tsaye magana baki da baki da su shi yasa sai malaman tafsiri suka fara cewa to wataƙila wannan usulubin an dawo da shi kan na yanzu ne yanzu da ake magana da su shi yasa suka ce ana nufin waɗanda suke a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma dai wannan usulubin na iltifat usulubi ne cikakke a larabci wanda Qur'ani yana amfani da shi da yawa ana magana akan mutane a yanzu ana magana da su kaman ana magana baki da baki ana matsawa gaba sai a koma a magana ta koma kaman ana yi ne da wasu daban wayanda ba waɗannan ba wannan usulubi ne na larabci wanda yake na balagar magana haka iltifat ne aka yi a nan zai iya yiwuwa an yi iltifat ɗin ne saboda a shigar da waɗannan na zamanin zai iya yiwuwa kuma har yanzu dai ana magana ne akan waɗancan ɗin amma dai waɗannan su ma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun saboda an kawo musu sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma sun ki yadda da shi sun ki imani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi haka a takaice waɗannan su ne waɗannan alƙawura guda takwas waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauka da bani Isra'il waɗanda mu ma ɗin kada wani ya ce ba mu shiga cikin wannan alƙawarin ba sai Allah ya ware mana aya ta musamman wadda ta shafi mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadda take ɗauke da irin waɗancan hukuncen na alƙawarin bani Isra'il Allah ya ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil والمساكين كو والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم في زمان وما يافنا سيوا نعم ده الله يدورا منا يافنا سيوا الله يتي كبوتا ما الله شي كدي كلا كوي شركا ده الله sannan wa bil walidain ihsanan ku kyautata ma iyaye wa bil qurba haka ku kyautata ma ƴan uwa makusanta wal yatama ku kyautata ma marayu wal masakin haka kuma ku kyautata ma miskinai wa ibn as-sabil ko wal jari bil qurba sannan ku kyautata ma makwabci wanda yake na kusa wal jaril junub kuma ku kyautata ma makwabci na nisa daga mu an hada hadda makwabta
wannan alƙawarin namu wasahibi bil janbi sannan da abokin da kuke tare wannan kuma da rayuwa ta fara shi da abokin tafiya wanda tafiya ta hada ku da shi to dole ya zama yana cikin waɗanda za ku hada kyautata ma tun daga fita har inda za ku
idan ka kyautata mishi wa sahibi bil jam wa ibn as-sabil sannan matafi idan guzure shi ya kare a kyautata ma matafi na tara kenan ko sai me wa ma malakat aymanukum sannan waɗanda kuka mallaka bayanku da ma'aikatanku da waɗanda suke karkashin ku ku kyautata musu waɗannan guda goma ne namu nasu guda nawa guda takwas haka wannan ayar kai tsaye tana magana ne da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka duk wanda ya tsaya ya rike waɗannan al'amuran to ya da Allah sannan duk wanda ya saba kuma gurgurdan sabawar shi gurgurdan kamancece ne washi da Yahudawa da Bani Isra'ila a wannan babin domin su ne Allah ya alƙawari da su su ma suka keta wannan alƙawarin muna fata Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da maficanta Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan abinda muka ji na ayoyin Allah abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana ya ji kanmu ya ji kan iyayenmu da magabatan mu gaba daya wallahu alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين